أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدانتك يا أخوة، أولا ما سلاتي من بركة ما سلاتي من الإمام البخاري رحمه الله تعالى وانديك رجل ذاك أشخن كانوا أيومنا شائد وتر رمضان إجراد بؤية da 447 wanda ya kunde yuri ne da 28 da watan biyu miladiya 2026. A gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yayi addu'a ta sai ya ce malam Allah ya saka maka da gidan aljanna. Sai ya ce malam ina tambaya game da fitar da zakka shekara uku kenan. Akwai bashi na shago na da nake fitar da zakka, kuma alamun sun nuna ba za a biya ni bashin ba, tunda har shekara uku ina fitar da zakka tare da lissafin bashin. Sun zan ci gaba da haɗawa da bashin an na zo lissafin fitar da zakka da nake fitarwa da shekara. To, abinda malamai suka yi bayani ga wanda yake yin bashi kuma ya zo zai yi zakka, suka ce idan bashin wurin wanda yake ba mai hanawa ba ne, duk lokacin da ka nemi bashin ka zai baka, duk lokacin da ka nemi kuɗin ka zai baka. Suka ce to wannan za ka haɗa da shi a lissafi ka fitar da zakka. Amma in wanda ba zai bayar ba ne, ko wanda bai da shi ne, kana bin bashi amma wanda kake bin bashi bai da shi, ya shiga cikin hali na al-ihsar, da haka ba makasar bai tsarar da zai biya ba, ko kuma yana da shi amma ba zai biya ba, ita fama shi biya. Suka ce to wannan ba za ka lissafi da shi wajen ba da zakka, sai ka bar shi garin da ka karbe shi. Wasu malamai na ce za ka lissafa shekarun da ya yi tafiya, wasu kuma suka ce a'a za ka riga ba ne in yi shekara ta kewayo, to sai ka haɗa shi cikin lissafi sai ka fitar da zakkan shi. Ma'ana za ka yi zakka ne na abin da zai lura da ka karbe shi, sai ka haɗa cikin kuɗi in lokacin lissafi ya yi, sai ka yi lissafi da shi ka ba da zakka. Da haka yanzu yi wannan bashin da aka kamar da ka gwada bashi ne da ba a tsarin biyan shi da alamu kamar ba za a biya ba, kuma za ka yi lissafi da shi ma, sai ka dinga ba da zakkar abin da yake gurinka, ko bashin da ka san cewa za a biya ka, da ka yi magana za a biya ka, ko da lokaci za a biya ka, sai ka yi lissafi da shi. Wannan sai ka bashi duk ran da Allah ya sa aka biya ka, sai ka tunkari shekara gaba da shi. Wannan shi ne abin da shaida Abdullah bin Abdulaziz bin Baz, Abdulaziz bin Abdullah bin Baz ya rijaya. Wasu kuma malamin suka ce za ka fitar da na shekara guda ne, idan kuɗin dama masu yawan gaske ne sun kai lissafi. Yanzu lissafin zakka a lissafi ya kai wajen miliyan 18 wani abu, to kana bin miliyan 20 ba a baka ba shekara ta yi, ka ga ya kuɗin ya kai lissafin da za a ba da zakka ba a biya ka, kuma ba ka san ba ka tsarin za a biya ka. Shekara ɗaya biyu uku ya kai lissafi ba a biya ba, to in ka karɓa sai ka fitar da na shekara guda, sai ka fitar da na shekara guda shi kenan, sai kuma ka haɗa shi da sauran kuɗi ka fuskanci shekara mai zuwa, domin shi yana cikin sharaɗin zakka. Sai ka mallaki dukiya, mallaka ta tabbatacciya, to kuɗin da yake a hannun wanda ba zai biya ba ba bai zama mallakin ka ba, ko yake gurin wanda ba ka tsara zai biya. Shi yasa ake wannan bayani dai, domin cikin sharaɗin zakka sai ka mallaki abin da ya zama naka ne, mallaki cikakke. Wannan yace malam Allah ya saka da alkhairi, amin. Yace yana tafiya game da addu'a da aka ce Allah yana karɓa addu'a din mai azumi idan yayi kullum addu'a guda ɗaya. To tambaya anan shin wanne ya fi yiwuwa, mutum zai ware addu'a guda ɗaya kullum, ko kuma zai haɗe addu'a gaba ɗaya? To, ban san inda aka samu cewa guda ɗaya Allah yake karɓa ba. Wannan ilimin ban da shi, abin da dai na sani mai azumi yana cikin wanda ake sa ran karɓa addu'a, ko yayin shan ruwa, ko yayin sahur, irin wannan lokuta ne da ake yin addu'a. To dan haka ba magana guda ɗaya ake karba ba, kuran addu'a ne an. To da a wani abin da yake da shi na bukata ka roƙa tattar Allah a gudu take, ba bukatar sai an kayyade maka addu'a sai kullun. To ai in haka ne, ya za ka san abin da ka roƙa ji an amsa maka, yau kuma bari ka sa wani, gobe ka sa wani. To da haka kai addu'a in ka farko gudan abin da ya sauka, ba sharafi ba ne cewa guda ɗaya kaɗai za ka karba. Wannan yana cewa shi akwai kimantacciyar addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take kau da riya, wadda take daga shaitan ne. Eh, akwai addu'a hadisi ya idan da manzon Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Wannan addu'a ce da mutum yana ana yin ta dan maganin riya, ko da riya ta ce cikin aikin mutum ba tare da ya sani ba, to yana wannan addu'a fita da Allah ya yaje masa ya gafarta masa. Sannan shi idan mutum yana karatun Alkur'ani shi ne da gelin gare cewa ba dan Allah yake yi ba, a'a malami sun ce duk aikin da mutum zai yi na ibada shi ne gelin yake masa ba dan Allah zai bata yi wasan da magana shi da kai ya yi masa kuri shi ne ya ƙara tsarkake zuciyar sa ya nemi tsarin Allah daga shi nan ya ci gaba da aikin shi na alkhairi. Amma barin aikin alkhairi don gudun riya, to su malami suka ce shi ba riya ne. Ka bar aikin alkhairi don gudun riya, to ita za ka yi kenan. Da haka in ka tashi kurin kanka lura da wasu wasu ce da ka ji ka nemi tsari a wajen Allah, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka ci gaba da aikin ka, ka ce Allah ka karɓa mu, ka ci gaba da aikin ka kamar yadda annabi Ibrahim da annabi Isma'il suke cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kai ma ka ci gaba da aikin ka kana bari wannan wasu wasu, ko da shi dan yana raya maka cewa dan ya kake yi kada ka bari, dan in ka bari to ya ci tsara a kanka. Ice mace ce mijin ta rasu, mutanen uwa suka hada mata kuɗi suka sai mata abinci na azumi, za ta fitar da zakar fiddatai. In abincin ya kai har lokacin zakar fiddatai suka mallaki abin da za su ci ta da yaranta, yi saura to za ta fitar da zakar fiddatai. Ita zakar fiddatai sharadinta ka mallaki abin da za ka ci a ranar Idi. In dai ka mallaki abin da za ka ci a ranar Idi, to abin da ya rana za ka bada zakar fiddatai. Da haka yanzu da aka sai mata abincin aka ba ta nata, tunda kyauta ne an riga an ba su, sadaka ne ta riga sun mallaka. To idan abincin yana nan ana gobe Idi sai zama suna da abin da za su ci washe gari Idi, kuma har yi rara to sai ta fitar da zakar fiddatai gwargwadon abin da ya samu. In zai yi ta fitar da nata da na 'ya'yanta gaba daya, in kuma iya nata ne za ta iya fitarwa sai ta fitar, in na iya kanta ne da 'ya'yanta ɗaya ko biyu sauran ba za su samu sai ta yi gwargwadon abin da za ta yi. Ita ranar Idi so ake kowa ya samu abin da zai ci. To da haka wannan shi ne sharadinta. Ba lallai sai mutum ya mallaki abu na shekara guda ba zai yi. Sai ce menene sababin auren matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren mu'minai Zainab? Sababin aurenta shine Zainab ya zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya zauna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, har an waye gari ana danganta shi zuwa ga manzon Allah, ana kira shi Zainab bin Muhammad. Shine abin da ake kira at-tabanni, manzon Allah ya tabanni shi. To daga baya aya Al-Qur'ani ta sauka ta hana a kira mutum da wani suna wanda ba ta mahaifin shi ba. Ruhum li aba idin huwa aqsatu inda Allah. To sai zaman aka dele kira shi Zaid bin Muhammad, sai ake kira shi Zaid bin Haritha. Su kuma al'adar Larabawa idan kai ta banda da ka rasa ta zuwa gare ka, to in ya aure mace ba za ka aure ta ba, sai zama kamar ɗanka ne wanda ka haifa. Kun ga addini ɗanka idan ya aure mace ba za ka aure ta ba. To sai ya zama na Allah yana so ya lalata wannan al'ada, ya zama in da na tabaddi wanda ba dan cikin ka ba dan ruko ne, karko shi kai ka rafa shi da kanka. In ya aure mace ya saki kana so zaka yi aure, to sai ya zama Zainab ya aure Zainab. To dama ita bakwarin shi ya ce shi kuma gashi ba bakwarin shi bane. Da haka dama tana ganin ma kamar a tsari kamar ta fi shi dangantaka. To daga baya kuma auren ya zo ya zama bai tabbata ba, bai zauna ba, yana yawan kuka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana cewa kai hakuri amsik alayka zawjaka wattaqillah, ka rike matar ka, saboda manzon Allah ya sani cewa idan ya rabu da ita Allah zai ci ya aure ta. Shine wa tuqfi bi nafsika fallahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha. To da haka da zai ya rabu da ita shikenan sai Allah ya aura manzon Allah ya ce fa dan ba ka za zaidun minha wa zaran zawajnaka,
dan alala ta wancan abu kaga yanzu manzon Allah yayin da kuma ba wani wanda kuma zai yi mai surutu tunda ga fiyayen halitta yayi ya halin halal to wala Allah kila wannan kake tambaya wallahu a'lam har yanzu muna cikin surah Zumar zamu tashi kan aya ta 53 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
نعم الله من يوفى في ذلك شيء كثير يا عبادي الذين أسرفوا يا قبائل waɗanda suka yi manna suka zame ala anfusihim akan kawunsu la taqnatu min rahmatillah kada ku tili tsammani daga rahmar Allah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a hakika Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim hakika Allah madaukakin sarki shine mai yawan gafara mai yawan jinkai wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu la ku mika wuya gare shi min qabli an yatiyakum al'azab tun gabanin azaba ta zo muku thumma la tunsarun sannan ba za a taimake ku ba wannan aya ce mai girma kuma aya ce da ta unsu alkhayr da jibtai da sanya fata ga duk wanda yake abin da ba daidai ba na cewa zai samu rahmar Allah madaukakin sarki Allah yana bada labari a cikin wannan aya cewa yana gafarta zunubai gaba daya duk wanda ya tuba ya bar abin da yake ya koma zuwa ga Allah to Allah zai gafarta masa sawabin wannan zunubin shirka ne ko kisa rai ne ko zina ne ko wani irin zunubi ne in dai ya tube koma zuwa ga Allah to Allah zai gafarta masa ya zo a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito Sahih Ibn Jubayr ya karbo daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa anna nasan min ahli shirk wasu mutane wanda suke yin shirka kazo kada fatalu fa aksaru suna yin shirka a lokacin suna shirka sun kashe mutane da yawa sun yi kisa sun kuma yawaita wa zanu fa aksaru sun yi zina kuma sun yawaita zina sun yi zina cin zina ce fa atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce innaka zai taqulu wa tad'u ilayhi la hasanu abinda kake kira kake fada abin da yake kyau law tukhbiruna anna lima ali alim lima abinna safara abinda kake kira kai kake cewa zo ai abin ne mai kyau da za ka gaya mana cewa za mu samu kafara za mu samu karkarar zulubi na abin da muka aikata ma'anar ka ba suna gwada cewa su faɗin nan cikin abubuwan da manzon Allah yake faɗa akwai shirka kada a yi to su sun yi shirka akwai kisa rai sun yi kisa rai ba dai ba ba dai ba akwai zinace-zinace da suka yi to sun yi da abin mai kyau amma suna ganin kamar su Allah ba zai musu gafara ba da haka su in suka shiga a cikin kamar ba za a karɓa daga gare su ba sai Allah ya saukar wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا سيان da yake da wannan aya Allah yana yaban bayinsa da ƙwarai mu'minai su ne wadanda ba sa hada Allah da wani ba sa bauta Allah da wani sannan ba sa yin kisan rab da Allah ya haramta sai ne inda wani haki sannan ba sa zina duk wanda ya haka zai gabu da azaba sai Allah madaukakin sarki ce yuzo a ku da azab za a ninka ne azaba yawmal qiyamati ranar tashi alqiyama Allah madaukakin sarki ce za a ninka masa azaba idan shi wannan wa yaqulu fihi muhala sai Allah ce illa man kabe wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai wanda ya tuba yayi imani ya aiki da kwarai kun ga ayat ce ta nuna cewa wanda yake shirka ko yake kisa rai ko yin zina in dai ya tuba to Allah zai karɓi shi domin Allah ya faɗi hukubar wanda suke shirka da wanda suke zina da wanda suke kifar rai za a fara muka azabu yawmal qiyama wa yaghlu fihi muhana sai Allah ce illa man taba sai wanda ya tuba to sai wannan aya ta tuba haka nan fadin Allah kul ya ibadiyal ladina asrafu haka nan ya ku bayina wadanda kuka yi banna ala hakkum akan kawunan su shine wanda suke zinubi suka saba wa Allah la taqnatu bir rahmatillah kada ku kebe kauna kada ku yanke tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya wannan bayani na Abdullah bin Abbas sai ya gwada ayar kamar tana magana ne akan mushrikai da ya ku wadanda suke wa kansu banna da shirka da laifuka kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah madaukakin sarki domin Allah yana gafarta zunubai gaba daya akwai riwaya da Imam Ahmad ya rawaito cikin littafin sa al-Musnad daga Amr ibn Abada yace wani mutum tsoho wanda yake dogarawa kan sanda ya tsufa sosai ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ina da ayyuka da ne marasa kyau ghadaratu wa fajarat fajirci daban-daban da ayyuka da cin amana da kaza fa hal yughfaru li za a yi min gafara qala shi manzo Allah yace alanta tashhadu an la ilaha illallah ba ka shi ya babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah ba qala bala yace na shaida qala wa ashhadu annaka rasulullah kuma na shaida ma kai manzo Allah ba na shi musulmi ne ya riga ya musulunta sai manzo Allah yace to Allah ya gafarta maka wannan ne kuka ne domin al-islamu yajibu ma qabla musulunci da tuba suna goyi suna dantar suna shafe abin da yake gabanin su da haka wannan kuma hadisin sai yana cewa har musulmi shi ma ya yi cikin wannan aya da haka wasu malamai suka ce iya waɗanda suka yi shirka su ne ayar take magana sai wasu suka ce a'a musulmi masu laifi ake magana amma Imam Ibn Jarir al-Tabari yace magana mafi inganci mafi dacewa ayar ta hada dukkan sun ke guda biyu da musulmi mai sako da kafiri wanda bai musulunta ba duka idan suka tuba suka koma zuwa ga Allah Allah yana karba duka Allah yana karba da haka zai zama fadin Allah kul ya ibadi kace ko fadin Allah ya ibadi ya ku bayina zai zama bayina wanda suka amsa sako suka musulunta amma sun ne alladhina asrafu ala anfusihim sun yi wa kawunan su laifi ta hanyar zunubi domin duk wanda ya yi zunubi to kan shi cutar kamar yadda muka karanta a baya ومن ضل فإنما يضل عليها دو wanda ya bace to kan shi ya bata yayyewa bai cuci Allah da komai ba to shi yasa na aka ce asrafu ala anfusihim sun yi wa kansu danganci sun yi wa kansu banna ta hanyar yin zulubi to duk da sun yi wannan da tafna zu bir rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah domin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya da shirka da kisan rai da kafirci da kaza in mutum ya tuba tuba na gaskiya tawbar da nasuha to Allah yana gafarta domin mai innahu huwal ghafur Allah ne mai yawan gafara sannan kuma ar-rahim Allah ne mai jinkai saboda jinkai bai kulle wa bayi kofar tuba ba da haka in mutum ya tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi bal ma Allah farin ciki yake da tuban bawa kamar da yazo a hadisi Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da sayanku da dabbar shi ta bace a cikin sahara kuma akan dabbar da abincinsa da abincin shi ta bace bai ganta ba yawaye da ya bincika ya bincika bai gani ba ya dawo ya samu wani guri ya kwanta yana jira mutuwa ta dauke shi tunda ba abinci ba ruwa kuma sahara ce can yana gode iru sai ya da dabbar a tsaye akan shi ya kama na gaban da ya rike saboda farin ciki yace Allah kai ne bawa na ni da ubangijinka manzo Allah yace yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah yana farin ciki fiye da yadda wanda yake farin ciki idan bawa ya tuba da haka Allah yana son bayin ki tuba shi yasa anan Allah ya gode ku ba yace ku zo ku tuba Allah yana gafarta zunubai kada ku ɗebe kauna ma daga rahmar Allah a wani gurin Allah yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi su sani bane su waɗannan munafukan da suke kafirci munafici na kafirci Allah yana karɓar tuban bayi bane su zo su tuba mana a wani gurin Allah yake wa man ya'mal su'an duk wanda yayi mugunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kanshi thumma yastaghfir Allah sannan ya nemi gafara Allah yajidillahu ghafurur rahim sai sama Allah ne yawan gafara mai cin kai da haka duk wanda yayi aiki mugunta mana yayi wani abin da ba daidai ba ko ya zalunci kanshi ta hanyar dalili sannan ya nemi gafara Allah sai sama Allah bai gafara ne mai cin kai da Allah ya babu labarin munafikai yace innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar munafikai suna can kasa gota ana ana maganar munafikai kafirai munafici kaza bi akwai munafici da yana fitar da mutum daga addini mutum ya koyi zalunci ya bayyana musulunci a zuciyar shi bai yarda da manzon Allah ba bai yarda da addinin Allah ba amma abin yana nan shi musulmi ne wannan munafiki ne kuma kafiri akwai munafici garabi da baya fitar da mutum daga addini kamar yin ƙarya da manzon Allah ya faɗa kamar saba alƙawari kamar ma'ana abin da bina mafajirci yayin musuma in wani abu ya hada mutum rigima a jinar ta kalmomi muna na yi shiga can ya fita can wannan alamomi ne na rashin kyan zuciya amma ba ta mai da mutum ya zama kafiri to annan Allah yana maganar munafikai kafirai Allah ce fi darkin asfali minan nar suna can kasar wuta walan tajida lahum nasira ba za ka samu musu wanda zai taimake su ba wani zai taimake sai Allah ce illal ladina tabu sai wanda suka tuba ma'ana suka tuba suka gyara suka koma zuwa ga Allah to shikenan Allah zai yafe musu Allah zai gafarta musu a wani gurin Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wanda suka ce Allah ɗaya uku ne ko Allah uku ne wannan sun kafirta kafirai ne wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bauta sai guda ɗaya Allah ɗaya ba wani wanda yake Allah da ya cancanta abota masa face Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa in lam yantahu amma yaquluna in ba su hadu daga abin da suke faɗa ba na cewa Allah uku ne la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim waɗannan da suka kafirta azaba mai tsanani za ta same su mai radadi sai Allah ya ce afala yatubuna ila Allah ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna su nemi gafara Allah wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jinkai a wani gurin Allah ya ce innal ladina qatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wanda suka fike ne mu'minai maza da mu'minai mata suka kashe su kamar da surar da ba da labari suna zaune akan bakin wuta annabi ya ce roƙo idhum alaiha qu'ud wa ma la ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqalu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid har zuwa inda Allah ya ce innal ladina qatalul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu sannan musu tuba ba falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq suna da azabu mutan jahannam suna da azaba mai kuna ba har da Allah ya ce sannan musu tuba ba ke da in su tuba Allah zai gafarta musu da haka al-hasan al-basri eh da cikin manyan manyan tabi'ai yana cewa unzuru ila hadha al-karam wal jud ku kalli wannan karamci da baiwa da kyauta ta Allah qatalu awliya'a sun kace masu ya Allah sun kace waliyan Allah wa yad'uhu ila tawbati wal maghfira amma da haka Allah yana kira su zuwa ga tuba sun ba kace mu'minai ne Allah yana ba da labarin irin yadda suka tsoro wuta suka dinga kashe bayan Allah ba dan ko bai bace dan sun yi imani da Allah wa ba da ka mu'minu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim amma da haka Allah ya zo bayanin hukuma da azaba sai da Allah ya tsoga ciya shi innal ladina fatala al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu sai da Allah ya kawo gaciya ya ce ku duba irin wannan karam to ayoyi suna nan da yawa a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id manzo Allah ya bada labarin wani mutum daga cikin Bani Isra'ila da ya kashe rai 99 ya kashe daban-daban da man sai da ya kashe 99 sai ya so ya tuba sai ya tambaya sai aka nuna mai wani mai bauta ashe ba malami bane kurin bautar da yake rafi eje yake to da kake ne 99 kina da tuba sai ce baka da wani tuba ai ba ko ba tuba ta rike maka sai ya kashe shi cika dan amma da yake Allah yana fanti da rahma sai ji dai yana so ya tuba sai ya ƙara tambaya wai waye malami a garin nan ne sai a gwada masa wani mai gidi sai ya ce na kashe rai 100 kin ina da tuba a wajen Allah sai ya ce wa zai shiga tsakanin Allah da bawa kana da tuba in ka tuba Allah zai karba amma ka bar wannan gari da kai wannan zulubi a ciki ka tafi gari kaza can gari ne na bayin Allah akwai mutane nagartattu a cikin masu yawa ka bauta Allah ce ya kama hanya yana tafiya yana tafiya ya rabi sai ya mutu da ya mutu manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku suka yi musuma akan shi suka yi jayayya mala'ikun rahma da mala'ikun azaba su mala'ikun azaba suna cewa bai taba yin alkhairi ba kisa ya ka share gari ko za mu dauke shi mala'ikun rahma suna cewa ai yanzu nan ya taho ne zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum shi yanzu ya taho ne zuwa ga Allah da haka bu yanzu cancanta mu dauke shi manzo Allah ya ce sai Allah ya yi musu wahayi ya ce ku auna tsakanin kasar da ya baro da wadda za shi wanda ya fi kusa da ita to dan cikin ta in kasar da ya baro ya fi kusa da ita to a dauke shi a cikin mutanen da ba su so su yi aikin alkhairi ba wanda za yi wa azaba in kuma wanda ya nufa can ya fi kusa da ita to mala'ikun rahma ta dauka kuma sai Allah ya yi wahayi ga kasar wannan ce kusa wannan ce wannan domin Allah yana da iko kan dukkan komai aka zo suna auna shi da shi ya fi kusa da kasar da za shi inda ya dusa wata riwaya ta nuna da bikirji ne ma kadai inda ya fi kusa da sai mala'ikun rahma suka dauke shi duk waɗannan dalilai ne da suke gwada yadda mutum zai yi ya yi laifuka ya abin da ba daidai ba to inda ya tuba zai na gaskiya Allah zai karɓa abin da yake kai ya tuba ya cika sharuɗan tuba ya nadama su abin da ya yi ya aikata annadmu ala ma fata sannan ya niyyar ba zai koma ba ba a san mutum ya tuba da niyyar zai koma wannan tuban bai yi ba sannan yana zalibin ya daina da abin da yake cikin zalibin ya daina ya bar wannan zalibin to in ya tuba Allah zai karɓi tubar shi in haƙƙin ya hada da bayin Allah ya mayar wa masu haƙƙi haƙƙin su farawo ne ya sata sai ya zo ya tuba ga motar da ya ɗauko ga babar da ya sato ga kaza ne duk ga kayan nan to duk sai ya mayar da su idan mayarwar akwai matsala ba zai iya zuwa ya buga gida ya ce ga motar ka bada mani na sati wani ya karɓa to ba zai gane shi ba to malamai suka ce ya isar da abin ta hanyar da abin zai je ko da ba tare da ya bayyana kanshi ba domin abin da ake so a nan bayan da abin ga mai haƙƙi idan ya zai je kusa da wurin ya aje ya tafi shi aka waye gari da ce an ga mutum wanda aka sace ga ba mutum wanda aka sace shi gare zai dauka shi gare ya kubuta tunda abin ya isa ga mai shi a nan abin da ake so haƙƙin ya je ga mai shi shine wajibi idan zuwa zai ya bayar a kai ba tare da an san wa ya aiko ba almuhim bi isar da wannan idan ko babu abin amma ya san me yi abin mota ce amma ya san wancan da ita amma ya san ita ba zai dan motar wani ya ce da ita kaza to sai ya je nemo masa motar ya kama ko ya nemo wannan kudin motar ya san masa shi haƙƙi na wani sai ka nemi afuwa da gare shi wanda bai sani ba ko bai san inda zai same su ba to su kuma waɗannan sai ya kinta shi irin wannan sai sadaka da shi sai Allah ya kai musu da dalili ya Allah ya ba su da dalili to haka zai iya kufiya kubuta yadda za idan ya samu ya kubuta in kuma haƙƙi ne da ya hada da cin mutunci to sai ya nemi afuwa ko da bai bayyana kanshi ba wani ne duro ta kalla wani na ci mutuncin ka nayi ma kaza nayi ma kaza da Allah ka yafe mu kai mun afuwa da wuya a kai mu mutum wannan ba tare kuma da yayi afuwa ba to sai ya rafa bai to sai ya jira na tashi da kiyama shikenan amma haƙƙin da ke tsakanin shi da Allah in ya tuba sai Allah ya gafarta masa to wannan shine hanyoyin da zai yi akwai wani malami Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Wadaji yana da wani tabi dan karami mai ta sunan shi uridu an atuba walakin uridu an atuba walakin ya tattauna irin wannan matsalolin ina so in tuba sai dai sunan littafin kenan ina so in tuba sai dai ma'ana yana magana da irin yaran mutanen da mutum zai ce mali ina so in tuba amma abin da yake ana tuba na yi kaza na yi kaza na yi kaza suna da cikin mutane da yawa wanda zaka ji ya ce ni ina so in tuba to amma farko da na fara neman kuɗi dukiya ta na hada da mai kyau da mara kyau wani yana baka labari yadda ya samu kuɗi na taɓa jin wani mutum da kunne na yana cewa malam sun zan bada labari yadda ya samu kuɗi ba su abubuwa daban-daban to amma yanzu ya yi nadama ya gane to ga dukiyar kuma duk ta tafi da mai tsarkin da marar tsarkin to in bai samu malami ba to sai wannan ya hana wani tuba sai wani ya ga cewa to ai ba ma yadda za a yi tuba akwai kuma yadda zai yi tuba in mutum ya samu dukiya irin wannan to shi zai ta kokari ta ayyukan alkhairi ita istighfar ita ayyukan alkhairi sai ya ga ma'ana ubangiji ya gafarta masa abin da ya aikata da haka duk inda mutum ya je ya dawo kofar rahma ta Allah ba ta rufewa in dai zai tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa qadida Allahu ta'ala ila maghfirati Allah ya kirawo zuwa ga gafarar shi man zama annal masiha huwa allah wanda yace annabi isa allah allah ya kira shi zuwa ga tuba wa man zama annal masiha huwa ibnullah da wanda ma yace annabi isa dan allah ne shi ma allah ya kira shi zuwa ga tuba wa man zama anna uzaira ibn allah haka wanda yace cewa uzairu dan allah ne yahudi kenan su ma allah ya kira su zuwa ga tuba wa man zama allah faqir haka nan wanda yace allah faqiri ne kun san yahudawa suka ce Allah fakiri ne saboda aya tana cewa zai ba Allah bashi kina Allah ce laqad sami Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to Allah ya kira wadannan ma zuwa ga tuba wa man za'ama anna yada Allahi maghlula da ma wanda yace hannun Allah a kuntace yake Allah baya bayarwa yan guda ne suka ce mata Allah da wani wa qala al yahud yada Allahi maghlula qulna ayyihi wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yashā to Allah ya kira wadannan zuwa ga tuba wa man za'ama anna Allaha thalithu thalatha da wanda ba yace Allah ya kukuri shi ma Allah ya kira shi da tuba duk wadannan Allah yana cewa afala yatubuna ila Allah ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna wallahu ghafurun rahim sai yace kuma Allah ya kira ma wanda suka fi wannan muni fir'aun ne yace ana rabbukum al'a yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace a mutane ba ku da wani Allah ba sai ni ne a cikin bauta muku amma yadda haka Allah yace aje fa kula da qaulan lahina aje a kira shi zuwa musulunci kila dai yake tsoron Allah kila dai wa'azatu da haka ku je ku yi mai wa'azi duk Allah ya kira irin waɗannan manya-manya zuwa ga tuba sai da haka Abdullahi dan Abbas yace duk wanda ya sanya bayan Allah suka ɗebe kauna daga tuba bayan waɗannan dalilai to hakika ya mutunta littafin Allah yayi dariya da littafin Allah da haka ba wani mai zinubi da zai nemi tuba a ce bai da tuba a gurin Allah sai dai idan lokacin tuba ya kure lokacin tuba yana kurewa ko dai idan alkiyama ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kofar tuba a buɗe take ko ba za a rufe ta ba sai in rana ta kullo daga wafanta to a lokacin da rana ta kullo al'amura suka rinci alkiyama ta tashi to ko mutum ya tuba ba zai yi amfani ba sai lokaci na biyu wanda ya shafi kowa karan kai shine lokacin da mutum ke gargara idan mutum ya zo mutuwa manzo Allah yake tukbalu tawbatul abd ma lam yughayyir ana karɓar tuban bawa mutum karbe zo gargara wanda ya zo mutuwa nan ba shi yana kama yana kasa rai yana tuhuwa to lokacin ya zo ba a karɓar tuba dan an rufe masa kofar karɓar tuba to wannan shi abu da kuma cika sharadai kamar yadda muke bayani wanda zai tuba a zuci shi bai tuba ba ƙarya yake to wannan Allah ba zai karɓi tuban shi ba akwai matsala wani zai ce maka na tuba har ga Allah da gaske na tuba na ji abin da nake har ga Allah da gaske ne amma da gaba ina koma to yaya malamin ke shi in ya tuba Allah zai karɓa iya bayan ya tuba in dai da gaske tuban Allah zai karɓa kuma in ya ƙara kobawa kuma ya ƙara tuba Allah zai karɓa shi abin da Allah yake so ya ga gaskiya tare da kai amma in kin farko da ba tuban ba na gaskiya bane to wannan Allah baya karɓa baya cikin tuba mutum ya rena abin da yake idan ba zai yi ba wannan ba tuba bane mutum ne yake fitina ne ko yake harkar daba ko yake harkar tauri ta taba wancan a wannan sai ya tuba yadda ya zama bai da ƙarfi ya tuba sai ya rena amma ba dan tuba ba wannan ba tuba ba ba tuba tuba shi ne mutum ne na da idan ya tuno abin da ya ji baya jin daɗi ya je na jin a zuciyarsa kai kyau me yasa yi wannan abu wani ma ya kuka wannan shi ne tuba amma wanda zai tuno abin da ya kuri ya ce ka a yanzu dai dan mun girma ne a yi waya da kiba ban zaka a yi da ya ji tuba ha eh jiya bayan ai yace ai mun yi ai to kaga wannan kamar ma ya hirnu kamar yana kina bayan ne yana takai shi yanzu ya tsufa a dare ita shababa ya hudu yawman yana ta ina ma ya dawo mata shi wata rana to wannan ba tuba ba ne tuba ba zai yaji in ya tuno ma baya so ya kina kuma yana damuwa in ya tuno irin abin da yake da ga yana kuka ko a ga yana kukan zuci to wannan shine abin da yake tuba shi yasa tubabban alamun tuba na damu nadama mutum akan abin da ya aikata to Allah ya kira bashi zuwa ga tuba sai ya ce ku tuba la taqnatu min rahmatillah kada ku dai kauna daga rahmar Allah dai kauna daga rahmar Allah shi ma lallai ne babba bal ma aiki ne na kafirai
ba wanda yake eh bai kauna daga rahama Allah sai mutanen da suke kafirai kai musulmi ba ka eh bai kauna daga rahama Allah da wannan aya za mu gane cewa ba a shiga tsakanin Allah da bawa kada wani mutum dan yana zubi kai kuma ka bude baki kace ba zai samu rahama Allah wannan kuskure ne wannan cikiki ne zai ke jawo mutum matsala a wajen Allah domin ya shiga haƙƙi na Allah ba ka da dama in dai musulmi ne ya mutu duk irin zulubin da yake yi ka nema masa gafara in kana ganin zulubin da yake kai ba za ka iya ce Allah ya ji kanshi ba kai shiru amma karka ce Allah ya masa karka ce Allah ba zai yi gafara ba ba a shiga tsakanin Allah da bawa akwai wasu abubuwa sun kai guda goma wanda suka iya sa Allah ya bawa gafara Allah ya gafarta mutum daga ciki akwai addu'a ta musulmai da za su yi mutum ya mutu a zuwa tsaya kan gawar shi a yi sallah wanda Allah ce duk wanda ya mutu aka sa mutane 40 wanda ba sa shirka da Allah su nema masa gafara da ceto wurin Allah ba ce sai Allah ya ba su ceto to kaga wani yana laifin amma da ya mutu kuma sai Allah ya ba shi irin wannan aka yi mai addu'a aka yi mai wannan in an zo ta azziya Allah ya ji kanshi an je kabari Allah ya ji kanshi an shi yana shi wani wannan addu'a sai ya cece shi a wurin Allah daga ciki akwai istighfari bawa in yana yin istighfari to Allah yana tattare ba wa zubi daga ciki akwai musiba ta rashin lafiya ko ta ciki ko ta wani abu wani yana zubi kila mashayi ne yana zuwa shayiya amma karshen rayuwar da Allah ya dora mai rashin lafiya sai shekara daya biyu uku hudu bai da lafiya tsawon wannan lokacin da bai da lafiya kuma sai koma zuwa ga Allah za ka kai kana tunanin ai da yayi kaza zubi da lafiya kuma Allah ya wanke shi a dalilin wannan rashin lafiya shi yasa da mutum bai da lafiya shari'a ta ce ka ce masa la ba ta tsohuru insha Allah cikin addu'a da yake mara lafiya ce karka da sarki ne ka fara ne insha Allah ba a san mutum a gaji gurbin mara lafiya a tsoro ta ce a fili ta ce sai a ce kada ya damu sarki ne insha Allah to wani rashin lafiya tana zama ta kafara daga ciki akwai ceto wanda muka yi bayani ciki ya yi laifin ya mutu kuma Allah ya kaddara a ciki da haka ba za ka yanke masa wuta ba to daga ciki akwai abuwa da dama kamar irin abinda ya shafi ƴaƴansu za su yi masa ko addu'a ko ayyukan alkhairi da ƴaƴan za su dinga yi da abuwa da dama da malamai suka ambata ayyuka na kwarai su ma tana karkare da ne ya yi laifi amma kuma mutum ne mai aiki na kwarai innal hasanatu yudhibna as-sayyi'at Allah ya ce kyawawan ayyuka suna tafiyar da muna shi yasa kuka ga manzo Allah ce sallah azhar zuwa da asar kafara da asar zuwa magriba kafara mana yanzu kai azhar ila bayan gama azhar kai ne kaga an ce bai halatta gani ba ko kaga an ce bai halatta kaga kai ra asar sai akan kare ma wancan zuwa daga cikin lissafin mayyaman zuwa zuwa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kaffir ankum sayyi'atikum to dan haka wadannan suna cikin dalilan da ba a hukunci tsakanin mutum musulmi kai mai hukunci da wuta kamar da ba ne bane kai mai hukunci da aljanna sai dai kai mai fata wani muna masa fatan samun aljanna wani muna masa fatan shahada amma wani dan aljanna ne wannan shiga hurumin Allah wani dan wuta ne wannan shiga hurumin Allah sai wanda ya mutu ba musulmi ba wanda ya mutu yana kafirci to wanda nasi ne yana cewa duk wanda ya mutu yana kafirci wannan ba dan aljanna ba mutum ya mutu yana hakika yana komai Allah shi ne aqida shi komai Allah to kaga wannan ne mutu dan mutane inna ummati shirku billahi fa qad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wa wa nar wa ma lil zalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba ya gafarta to wannan ga wanda aka hakikance kafiri amma akwai wanda yana aikata kafirci amma ba ka da tabbacin shi kafiri ne a gurin Allah saboda shi kuma kafirci hukuncin kafirci baya tabbata kan dai dai ku sai da sharadai akwai sharadai da ake so su tabbata akwai abin da ake so su koru sai an samu wanda mutum zai zama da haka ba duk wanda ya aikata kafirci bane yake kafiri zai ke zama aqidar da yake kai ba ta da kyau amma shi iya gaske shi iya ilimin shi iya fahimtar shi daidai ya tashi ya ga ana yi kuma iya abin da ya karanta a garin su ma haka ya gani malaman garin su da mutanen garin su da abin da ya suna yi ke sai ya tashi tsakani da Allah yake ba abin da ya zo mai da ilimi to wannan ba ka saurin ci mai kafiri
koda ba min ne akwai kafirci dan wa ma kana Allah yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqu Allah baya kama mutane ya azantar da su bayan shiriya har sai ya bayyana musu abin da take wa man yashaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum huda Allah yake wanda ya saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahum huda bayan shiriya ta bayyana gare shi da haka sharafi ya zama ya gane shi yasa da yawa daga cikin mutane da ake wa'azi a ce kaza shirka ne kaza kafirci ne ba kuma ina da duk wanda ya tashi a wannan ya zama kafiri ba a'a wanda ilimin ya zo masa ya gane kafirci ne ya ci gaba da yin hukunci sai ya hukunci amma wanda bai sani ba to har yanzu yana nan a babu shubha sai a yi ta karantar da shi a yi ilmantar da shi randa ya gane ya ci gaba da yin to Allah ya sani hukuncin shi yana da wannan amma akwai abin da baya daukar tawi baya daukar jahilci saboda bai abu ne da baya zama jahilci gurin kowa kamar haramci iya haramci kisan rai haramci yin caca haramci yin zina wannan abu ne da yake koyo mutum ya musulunta ko ba kai ko bai musulunta ba san haramu to sai wani kurin ya waye gare shi ai zina halalci kai zina ka halalci ka shagiyar ka halalci kaga wannan wani abu ne da yake a fili to shi kuma halalta sako kafirci domin kare ka Allah kaga irin wannan mutum yana halalta zalimi to sai ya zama kafiri ko kuma irin abin da baya daukar tawili mutumin da zai ce shi annabi baya daukar tawili ba da tawilin da zaka yi ko wanda zai ce shi annabi ni annabi ne ko ya ce wani annabi ne wani annabi ne bayan ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake imani da wani a matsayin annabi ya yarda cewa eh ana mai wahayi annabi ne to ya ba a ce musulunci wannan ba zai da tawili ba amma abin da zai iya zai ke kuya ga mutum na kafirci ne amma ba kowa zai gane kafirci ba ne to in mutum ya aikata ba a kafin ta sai an sanar da shi yanzu muka karanta hadisi mai tsananin farin ciki ya faɗa kalmar kafirci amma manzo Allah shi yace a ba a bin shi da tilfari yayi kuskure shi sa ma dai kace mai tsananin farin ciki in yayi kalmar kafirci ba zama kafirci sai a gyara ba sai yi tilfari mai tsananin farin ciki bakin cikin da yasa mutum yake ba ya sanin me yake faɗa to yayi kalmar kafirci ba a kafin shi in bakin ciki ya bakin ciki akwai daidaikun mutane da in suka tunzara to komai na su mamantawa suke sun gidan su rage wani sai ka ji yana kalmomin da ya gama aka ce kayi da ciki bai ba to irin wannan ba a bai hukunci da abin da zai faɗa sai in ya dawo hayyar shi an gaya masa ka fa ce kaza da kaza sai ce subhanallah ai shi bai sani ba to ka ga hukunci ba zai hukunci to dan haka ba a sai bai kauna tsakanin Allah da bayi ba a shiga tsakanin Allah da bayi abin da nan ya tabbatar da tabbata wanda ya gode ga gode Allah ya ce la tasna su min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkan gaba daya kabe da muka faɗa kowane irin zunubi in dai an tuba innahu huwal ghafur Allah shi ne mai yawan gafara mai yawan sitirtawa ya rufe aikin da mutum ya yi ya gafarta masa sannan ar-rahim mai jin kai waɗannan sunaye na Allah guda biyu al-ghafur ar-rahim suna da tasiri mai yawa suna kuma bayyana a cikin al'amura domin da gafarar da Allah yake mana ne da yawan kurakuranku amma kuma za mu je mu shiga aljanna da jin dan da Allah yake mana ne sai mutum kuma ya fice shi shiga aljanna maza Allah yake ba wanda aikin shi zai shiga da shi aljanna sai dai fadala da rahmar Allah har kai ya rasulullahi maza Allah ya shi hadi sai dai Allah ya yi biyo da rahmar shi domin bi in ka kalli ayyukan guda nawa suke kuma kalli rahmar Allah da fadalar Allah kuma guda nawa suke kana cikin cikin dake ni'imar Allah tare da kai ba za ka yi cikin dake wa ba amma ayyukan ka sai ka ga za ka yi cikin dake wani yanzu ya zo na yin tsarin ayyuka shi da kansa ga wani abu da yake yi wa Allah da da sai ga salloli biyar ne su ba wata ran ajabi ko su ba ajabi ba haka zai ga sai ga yan abubuwan ba to amma saboda rahmar Allah da fadalar Allah sai Allah ya gafarta wa bai da haka waɗannan sunaye sunaye ne da suke masu girma sai Allah ce wa alimu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ma'ana ku bi ga zuciyarku ku sallama zuciyarku ku yi imani ku bar shirka wa aslimu lahu ku sallama wa ubangiji ma'ana ku sallama gaffanku ku koma da zukatanku da gaffanku min qabli an ya'tiyakum al'azab tun da halin azaba ta zo muku sun wala sun tsoro sannan ba za a taimake ku ba ma'ana tun gabanin azaba ta zo muku ko dai a nan duniya azaba ta zo saboda kaucewa abin da Allah yake so ko kuma a lahira mutum ya je game da azaba saboda bai yi abin da Allah yake so ba, to Allah ce kin gaba da wannan ku koma ga kuwa ga ubangiji da wannan ne za ku samu wannan rahma din. Wannan aya ta kulliya ibadiyal ladina asrafu suka ce tana ɗaya daga cikin mafi girman aya da take kwadaitar da bayi zuwa ga Allah, take ma'ana kwadaitar da mutane zuwa ga samun rahmar Allah madaukakin sarki. Mafi girman aya cikin alqur'ani ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi. Sannan mafi tattarewar aya wadda ta tattaro dukkan wani abin da yake na alkhairi ta kuma tattaro abin da yake na sharri ta ana ita ce fadin Allah inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wannan aya ita ce ajma' kamar da Usman bin Affan ke faɗa, in ka dauke ta tattaro duk wani alkhairi ta kuma hada duk wani abin da yake na sharri, to haka ayoyin alqur'ani suke suna cewa ita kuma wannan aya kun ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ita kuma ita ce mafi ma'ana tsadar aya ko mafi girman aya da ke kwadaitar da bayi zuwa ga rahmar Allah madaukakin sarki. Allah kai mana rahma ya Allah ce
wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون.
الله يقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كبي ما في كم ابن لك سوكر مكر بغبجين وشيني على القرآن شيني احسن كميلا آية تتقبال تمنى الله نزل احسن الحديث تو كبي ma'ana na ana gaya maka an ce ku koma zuwa ga ubangiji wa alimu ila rabbikum waslimu la, to ka mafi karatu yana buƙatar ƙarin bayani, to shine Allah ya ce ga ƙarin bayanin wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangiji shine alqur'ani da abin da ke cikin shi na umarni da barin abin da yake cikin shi na hani. Min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta zo muku baqtatan ba tsammani kun mutum ya waye gari ko kun azaba ta zo a waye gari, to Allah ce kin gabanin wannan azaba ta zo ba tsammani wa antum la tashurun alhali ku ba ku sani ba ko ba ku yi tsammani ba ko ba ku yi tunani ba, to kin gabanin wannan abin ya zo muku ku koma ku ga abinda Allah ya saukar muku. Wannan ya nuna cewa kariya daga azaba ta Allah duniya da lahira shine mutum ya bi abinda Allah ya saukar ya bi alqur'ani. Ana umarnin abi alqur'ani ittabi wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ya hada hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin sunnar manzon Allah ma saukakiya ce daga wajen Allah. Manzon Allah yana magana ne bisa wahyi wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah ya saukar mai da alkitaba wal hikma abin da zuwa wata aya hada hikima ne kace sunna, to ana umarni ne da alqur'ani da sunna. Kuma kila wani ya ce a ainihin ba inda aka ce na bazan sunna ahsana ma unzila ilaykum, to in dai zaka bi alqur'ani dai to zaka bi manzon Allah, domin ai alqur'ani ne yake umarni ayi manzon Allah ayi wa manzon Allah da ayi koyi da shi sama da guri 30 Allah yake umarni ayi biyayya ga manzon Allah sama da wurare da dama Allah ya sa mana manzon Allah ayi koyi, to kaga ashe in zaka bi alqur'ani kyakkyawan bi to dole ne zaka hada da abin da manzon Allah ya zo da shi, domin Allah ya ce mana muna da kyakkyawan koyi da manzon Allah da kada kana da ku fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi da manzon Allah. Ta yaya zaka yi koyi da manzon Allah? Sai ai ka bi maganganun sa da ayyukan shi, idan ka san maganganun shi ba tara su ba ba haddace su ba ba isar da su ba hadisan manzon Allah ba ayyukan manzon Allah ba a tara su ba ba tattale su ba isar da su ba, to ta yaya zaka yi koyi da shi? Ai ba za ka yi koyi ga wanda baka san rayuwar shi ba, ga wanda baka san ayyukan shi ba, to kaga cewa muna da abin koyi da manzon Allah tana nuna mana cewa sai mun koma mun bi abin da manzon Allah ya abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya aikata shi ne sunna. Da haka nan umarnin da Allah ya ce mu bi alqur'ani ma unzila ilaykum min rabbikum abin da aka saukar muku daga ubangiji, to ya hada alqur'ani da sunna. In ma kace alqur'ani dai kadai kamar da muka da, to alqur'ani kuma yayi umarni da ajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. San wannan yana gwada cewa to yin wannan shine kariyar mutum daga fadawa abin da Allah baya so, kuma mutum ba zai je ya fada cikin azaba ba ko kuma ya zura da cacin alkiyama yana yin da dama kamar da zamu karanta a ayoyi na gaba.
ma'ana za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora akan sauran ayoyi da abin da ya zama dalili Allah ya ba mu dada kuma da ya zama kuskure Allah ya kai mu ne babu ikon yarawa Allah muna roƙonka da sunayen ka mafi ya kyau da sunayen ka maɗaukaka kai mana gafara Allah ka sanya mu aljanna maɗaukakiya Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da matanmu da duk wanda suka gabu gidan gaskiya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasarmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya muna ji muna gani irin yaƙe-yaƙe yanzu da aka fara a duniya a gabas ta tsakiya ga Isra'ila da Amerika da Iran a gefe guda sannan ga Afghanistan da Pakistan a gefe guda da irin waɗannan abubuwa ne to mu dai kullum idan muna neman muna roƙon Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma roƙon taimakon Allah ga bayinsa muminai irin wannan yaƙe-yaƙe ba wanda suke shan wahala irin talakawa irin mutanen gari kafin a kashe wani babba ɗaya an kashe goma an kashe ishirin an kashe kaza to da haka dole ne mu waɗannan ƙasashe su ba mu dinga sa su cikin addu'a na Allah ya ba su zaman lafiya ƙasar Afghanistan ƙasar musulmi ce ƙasar Pakistan ƙasar musulmi ce to da haka musulmai ne duka suke fara kaga ba abin da za mu yi lamu roƙi Allah ya ba da zaman lafiya ya ka kwanciyar hankali ƙasar Iran ƙasa ce ta musulmai ne da shi'a ne ƙasar Isra'ila kuma yahudi ne to ba kuma yadda za a hana faɗa da kafirci da wanda yake kalmar shahada to ba za ka daidaita su ba duk da wannan can suna shi'a to amma fa kafiri kafiri ba za ka daidaita ba sannan cikin wannan ƙasa ta Iran akwai bayin Allah su wanda ba shi'a suke ba ahlus sunna ne akwai wanda kuma suna yin shi'a bisa jahilci suna yin ta ne bisa rashin sani to sannan kuma duk da ka je ka dawo kuma mutane to ba za ka yi addu'a ka ce ai Amerika ko Isra'ila ke rugurgu da su ba sai dai ka roki Allah abin da yake alkhairi ga musulunci ga musulmai to Allah ya tabbatar da shi abin da yake alkhairi ga musulunci ga musulmai Allah ya tabbatar da shi dan haka muna rokawa dukkan kasashen musulmai zaman lafiya da kwanciyar hankali haka nan a kasar mu mun san irin bukatar da muke da ita ta waɗannan addu'o'i musamman fitintunun da muke ciki na waɗannan miyagun bayi da suke kama bayan Allah ba su ji ba su gani ba su kama mutum su ɗauki su ta dukan shi suna azabtar da shi kuma su nemi dukiyar da bai da ita wani ma ko kakannin shi musamman daga wannan ba kuma a ce dole sai an kawo da haka wani daga nan a kashe shi wani kuma a sako shi bayan ya zigata to wannan babu abin da zai maganin wannan sai addu'a da komawa zuwa ga Allah mun yi imani cewa komai ne farko zai yi kashi idan suna ganin cewa suna jeji da bindigu kamar sun fi karfin talaka sun fi karfin ko jami'an tsaro to ai su karfin Allah ba nan da wayan mu da hankalin mu san duk abin da shi kauye muna gani zai yi bidiyo ma yana izini yana daga bindiga yana harbawa amma yau yana idan mutane sai dai kurin a ambace shi da abin da amma ya wuce kamar ba yi shi ba to kuma suna nan da yawa hatta yan garkuwa da mutanen nawa ne sun yi kuma sun mutu to da haka waɗannan ma da suke yi su ma haka za su su kare duk abin da ya farko zai yi kashi Allah ne da wamanne mulkin Allah ne da ikon Allah yake da wamanne da haka kada mu rena addu'o'i da muke yi tano bi taro ko Allah ya ba mu zama lafiya ka san mu zama lafiya da shi ne na rayuwa da shi ake bauta wa Allah da zama lafiya ake samu a mori ni'imar da Allah ya wa bayi da haka abu ne da ya wajaba kan mu mu yawai da roƙon Allah ya ba mu Allah ba da wani sarki ka ba mu zama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk